inda ka sami kudinka.
Da rashin tayi akan bar arha, jama'a assalamu alaikum. Barkamu kuma da saki saduwa a wannan filin. Salu Garba ne tare da abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi. Tare da muna tare da bakon namu Dr. Muhammad Kabiru Hassan akan kasuwar saka jari ta Najeriya. Mun ci gaba da firin da nace shugaba Buhari da mataimakinsa sun bayyana wa duniya kadarorin su. Shin wani tasiri ne wannan zai yi wurin haɓaka kasuwar saka hannun jarin kasar? Sai ya ce,
tasirin da zai kasan na farko akwai abin da ake ce ma investor confidence.
Yawwa,
karfin gwiwa
na masu hannun jari to.
Wannan yana nuna babban alama cewa za a yi gaskiya da gaskiya za a bude kofan ciniki tare da ba sani ba sabo wanda ya kamata su sami abu za su samu. Kaga misali da a nan NNPC sai wanda suka san minista da waye kawai ake ba su daukan sayan danyen mai da kuma fita da shi. Yanzu da aka soke wannan kungilan an bude an ce za a yi bidin ukun ne. So transparency yana helping wajen bringing in investors. Sannan kuma yana ƙara nunawa cewa Najeriya tana kan hanya mafi inganci. Misali yanzu kaga babban jaridar Washington Post na Amerika ta buga labari akan wannan asset declaration na
shugaban ƙasa.
Ta ce ai Africa for the first time ta sami the least corrupt shugaban ƙasa. Na ji labari a Malaysia can wanda kullum muke kallon su muna cewa gashi can sun wuce mu. To shugaban ƙasar su yana cikin wani rikicin almundana na $700,000,000 da aka gani a account ɗin shi. Wai sai ya ce wai wani ne ya bashi wai daga ƙasashen Larabawa kuma ana tsammanin kuɗin raya. Ƙasar Malaysia ne suka yi abun gaba da su. To wai har a Malaysia kaga an fara ba da misali da cewa ba shugaba kamar Buhari, da ma shugaban ƙasar su Prime Minister Razak zai koyi da Buhari.
A gani? Ina jin ka.
To kaga wannan duka already kasashen duniya an fara noticing wannan. Na ji labarin kuma da yaje Ghana ma ana mutane da yawa suna cewa to me yasa shugaban ƙasar Ghana ba zai koyi da Buhari ba. So wannan duka yana ba mu goodwill, abinda ake ce masa goodwill. Kuma zai building ƙarfin gwiwa ba masu son sa hannun jari sun san cewa babu wani maganar cuwa-cuwa da sai ka biya wasu kuɗi kafin a yi maka wani abu.
Wato idan aka ci gaba haka tattalin arzikin zai haɓaka.
Wannan zai jawo mana mutane su so su zo su yi kasuwanci da Najeriya saboda sun san cewa za a ba su dama su sa kuɗinsu su yi abu kuma yana ƙoƙarin inganta tsaro. To dama in akwai wannan inganta tsaro akwai ta kawo musu wutan lantarki kuma sun san cewa tuwa-tuwa ba yawa za su iya harkokinsu to wannan shi yake jawo su zo. Ba ma sai kun tafi neman su ba shi yasa yawanci na ji wai a'a wasu gwamnoni sun tafi nemo wai yanzu ba jari kawai sai in kwashe da dariya shi su ba su zo ba. Sai in akwai wayannan abubuwan ne suke zuwa ba sai kun nemo su ba za su
zo da kansu.
Wayannan abubuwan akwai gaskiya akwai tsaro akwai su wutan lantarki to wannan ko ba ku neme su ba za su zo su buga muku koma.
A ƙasar ƙasashe masu tasowa ci gaban tattalin arziki ya ta'allaka ne akan irin rawar da gwamnati take takawa.
Haka ne.
To waɗannan irin abubuwa ne kamata gwamnatin Buhari ta yi domin ta haɓaka tattalin arziki musamman a Turanci ana batun fiscal policy. In ka duba baya yau a yi ana tsakiyar tafiya sai kuma a kawo ne. A matsayinka na masanin irin waɗannan harkokin me kake so zaka ce ya kamata gwamnati ta yi to kuma tsaya a kai domin masu sanan jari masu kasuwanci su san cewa ga manufofin ƙasar Najeriya kuma ko da yaushe ka je akan nan take ba za ta sauya ba.
To kaga na farko gwamnatin nan ta zo dab da lokacin da gashi mai ya fadi warwat. Kuma na tsammani OPEC tana cewa akalla kudin mai ba zai farfado ba nan da shekara goma. Ba ma tsammanin mu sake ganin mai a dala 100 ganga daya.
To
nan da shekara goma. A gani?
Sai wannan hasashen.
Yawwa to sannan kuma saboda haka duk wani kasashe wanda suka tallaka akan mai ko minerals wanda Najeriya kamar Brazil kuma suna cikin irin wannan hali da muke ciki. Saboda haka dole ne mu designing abin da zamu da gasifying daga awe daga mai. A gani?
A gani.
Mu dawo muna depending akan kamar yanzu muna shigo da abubuwa da yawa. Dole mu rage yawan abubuwan da muke shigowa da shi. To dole ne policy din shi ya za around wannan saboda demo abu da muke so mu shigo da shi demo dala foreign exchange muke nema wanda babu da shi.
Wato mu rage kashe dala.
Yawwa to rage kashe dala kuma shine dole sai ya rage shigo da kaya ko mitar kace har da abin da ba shigo da shi Najeriya sai ya rage wannan. An inganta kamar noma kamar Najeriya tana kashe biliyoyin daloli tana shigo da shinkafa to yanzu ina za muke samu wannan biliyoyin dalolin mu da sayan shinkafa mu da shigo da shi daga wata kasa
kuma muna iya shuka ta mu shinkafar a gida
muna iya shuka da mu to kaga dole ne irin wannan muna kashe biliyoyin daloli muna siyo yadi daga China to yanzu wannan matsalan da ake fama da shi yasa dadan neran namu take ta faduwa shine mutane suna kokarin bukatan wannan dalar su je su siyo irin wannan kayayyakin daga China su shigo da shi to yanzu ba dalar su sai a bankin Central Bank
ya zai to me gwamnati za ta yi
to yanzu dole ne ta inganta yanda za maimakon muna subsidizing consumption da wasu da economy din wasu kasa dole
ana tallafa a mutane abinda suke abutun da suke ci ana tallafa musu
kamar muna subsidizing din economy
sai tallafi ke nake ba su ai
muna shigo da kayan su
kana ana shigo da ana da shigo da tufafi daga waje gwamnati na tallafawa ne
mu muke ba su aiki a can kenan tunda su suke kere-keren su mu muna saya ne kawai a gane to yanzu dole ne policy din ya zama industrialization policy daga small scale industrialization yanda za a inganta noma da kananan masana'antu sannan kuma da yanda za a inganta wutar lantarki da kananan tashoshin wutar lantarki muna da dam-dam da yawa a arewa da ya kamata a ce ana wutar lantarki ba kuɗi da yawa ba ga sunan su daɗin kowa su kiri dam ka gane wanda za a iya samun wuta a ta da kananan masana'antu to irin wannan shine ya kamata ya sa himma a kai don idan aka ce za mu yi abin da muka yi a da ba zai ma yiwu ba tunda kuɗin mai ne dama can duk abin da muka gani ake ta hayaniya ake ta facaka da shi kuɗin mai ne dama ya tashi can aka sami kuɗin banza aka yi ta kashewa aka sace wasu aka zo aka yi ta kungiloli da sauransu to yanzu babu wannan saboda haka dole ne duk wani policy da za a yi a ce na industrialization policy ne independent.
Dakata sai mako mai zuwa mu karkara firar a madadin bakon namu Dr. Muhammad Kabiru Hassan da Chibahiro Diodene wanda ya shirya mana sauti da sauran abokan aiki ni Salu Garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya
ayya mai jawo ya kace suka hayya mai kau ka tunayan inda ka sami kudin ka ka jawo ya ka sami kudin ka to je ka kashe su ta hanya mai